بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاء أكو غوات رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تا دبو ليادة ريه حدود أربعين ديبيو إن شاء الله زامو چغبا تفسير القرآن من جرمة suratul nisa'i aya ta 65 fadin Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rajim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim fala wa rabbika la yu'minuna hatta يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى يرنسوا لكنسا يتي بزاس إيمان سبزي چكا وبزاس زما چكا كما سو إيماني با حسيسون hukuntar da kai a cikin abin da ya faru da su tsakanin su na sabani sannan kuma kada su sami kowani irin damuwa kowani irin kaikayi akan abin da ka zartar na shari'a su miƙa wuya miƙawa ayan da ta gabata mun sani Allah yana faɗa mana ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما سي الله يتبتر دا وانا هكول چنشيوا بزاء تقا چكا إيماني با هر سي أن يردد هكول چنمنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم بدموك كلا الله سبحانه وتعالى ينعرن سوال كومي والشمس والقمر والليل والنهار والضحى با ابين ده الله باي رنسوا دشي daga cikin abin da ya halitta amma idan kaje Allah ya rantsuwa da ya jingina rububiyyan sa zuwa ga wani abu cikin rantsuwa to ba ya jingina rububiyyan shi zuwa kowane abu wato in Allah subhanahu wa ta'ala duk in kaji ya jingina rububiyyan shi zai rantsuwa ya ce na rantse da ubangijinka ko ubangijin kaza to kazan nan ka tsaya ka ga menene a kai ka'ida ma a Qur'ani gaba daya banda waje daya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun duk rantsuwan da yake yi da rububiyyar sa to sai dai yayi da rububiyar sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watan ba wani abu wanda ya isa Allah ya jingina kansa da shi ya rantse da shi ko fa wa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanudhirannahum hawla jahannam majziya ko thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya thumma lanahnu a'lamu bil ladhina hum awla biha siliya haka ko fa wa rabbika in kaji Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da rububiyyar sa fala wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun duk dai in kaji fa wa rabbika za to abu mai matukan girma ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rantse da Ubangijin sama da ƙasa ko sammai da ƙasai so daya kuma ka san sammai da ƙasai da abin da suka kunsa ba karamin abu bane shi ma a cikin girma a wajen Allah subhanahu wataala dan haka dai wannan rantsuwa ne wanda yake nuni zuwa ga girman martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fala warabbika Allah subhanahu wataala yace ba zai yuyu ba na rantse da ubangijinka ba za su taba imani ba hatta yu hakimu ka fi ma shajara bainahum ba za su taba imani ba ana nufin cikin imani kamar yadda muke ta faɗa wannan ayar Hadisin Bukhari na Sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam yace yana zaton a kansa shi da wani ansari ta sauka suna da gonaki guda biyu shi gonan sa yana tudu gonan al-ansari din kuma yana kwari sai Sayyidina Zubair ibn al-Awwam yana irin ginin da ake yi a gefen gona domin a tara ruwa masanan lambu suka san wannan domin a tattara ruwa sai shi al-ansari din yace bai yadda ba sai dai a bar ruwan in yazo ya wuce bai yadda a rika tara ruwa ba sai suka je shari'a wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace eh shine daidai ka tara ruwan dan gurgudo idan ka samu gurgudo sai kuma ka bude hanya da kuma zai tafi gonan dan uwanka shi ma ya samu dan in ka bude ya tafi gonan sa gaba daya ma zai zama cutuwa gare shi zai masa yawa ruwan ya shanye shukan sa ya zama bai amfana ba tunda gonan sa tana kwari sai al-ansari din bai ji dadi ba sai ya fadi wata magana mara dadi to shine Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine yace iski ya Zubair thumma habisil ma'a hatta yablugha al-jadar yace ka shayar da gonanka sannan ka tara ruwan har sai ma ya kai tudun watan wannan ginin da kai din na hitan din ya kai tudun shi ya tsallaka da kanshi karka ma bude masa hanya din to haka hadisi yazo kuma haka yake a cikin sahihul bukhari amma akwai ka'ida guda daya ina yawan fadin ta komin girman hadisi komin girman isnadin sa idan ya zama hadisin nan zai taba martaba mai girma sawa'un janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko janabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dayan abu biyu ko dai ka ce ma'anan da muka fahimtan nan na hadisin ba shine ma'anan hadisin ba shi ko ma'anan hadisin ba mu sani ba amma dai wannan ma'anan da hadisin yazo da shi to ba shi bane ko kuma hadisin kawai akwai wata illa a ciki amma ina illar take ban santa ba in kai ba malamin hadisi bane ba ruwan gare binciken ilal malaman hadisi sun ce ba illa shikenan ba su gani ba to kuma dama kam tarakal awwalu lil akhir zai yi daga baya wani yazo ya gano illa din kai dai illa a ciki shine ya taba martaba mai girma domin kalmar da ya faɗa shine to dan yana dan guggonka dan yana dan domin shi Zubair ibn al-Awwam kawai da muka sani mahaifiyarsa kanwar mahaifin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine yake dan yana dan uwanka shine kai masa wannan kaman ma'ana kai rashin adalci wal iyadu billah girman sahabbai da muka sani wanda Allah ya gaya mana wanda ba su iya daga murya idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune wanda in yana zauna a waje ka anna ala ru'usihim at-tayr to ko dai wannan mutumin da ya faɗi wannan maganar munafiki ne to kuma wasu riwayoyi sun zo sun ce don kuma ka san an ce al-ansari yana nufin mai mutum mai girma ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wasu riwayoyi ko da kisa da rauni har sun ambace shi ma kuma wani ɗaya daga cikin badariyun ne mu ba mu faɗi idan aka ambaci hadisi aka faɗi wani sahabi yayi wani abu wanda ba daidai ba koda an faɗe shi duk da Allah ana fatan Allah ya yafe masu wasu ma ya Allah ya faɗa da kanshi ya yafe masu to amma dai malaman mu ba su ambatan sunan sahabi sai su ce wani daga cikin sahabbai matukan abin zai bar wani dog a cikin zuciyar mutum to sahabin da aka ambata aka ce shine babban sahabi ne wanda yake bai dace da shi fadin irin wannan maganan ba dan haka ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine kace kawai wannan abin kodai ka dama shi kanshi sayyidina Zubair ibn al-Awwam ya ce yana zato ne ba dole abin kan wannan din bane sannan kuma bai fadi wane ne shi wancan mutumin ba zai yi daya daga cikin munafikai ne amma matakan ba daya daga cikin munafikai bane to ba sahabi wanda ya ci cikin yardaddun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai fada wa sayyidina Rasulullah wannan ina yawan fadi hadisin Raziya mun fadi irin haka ba so daya ba so biyu akan sa ko hadisin sayyidina Umar hadisin yawmil khamis cewa abin da muka fahimta a zahirin wannan hadisin to ba shine ainihin abin da ya faru ba kila da abubuwan da suka faru wanda mu ba mu fahimta ba amma dai ba wani sahabi wanda ya isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo takarda ya ce ba za a kawo babu shi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi abu dole ne kuma ga yanan ma yanzu ayan nan abin da take gaya mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman kuma mun tabbatar sahabbai sun cika mukamin wannan imanin dan haka yanda riwayan ya zo kila da abin da bamu gane bane amma ba haka bane sai ka bar abin a haka wata biyu ko uku mun yi karatu a kan wani hadisi shi ma irin wannan nake cewa shi ma irin wannan hadisan gashi dai yana cikin Sahih al-Bukhari din amma in ka zo irin sa shi ma ka tabbatar ka kore na ƙasa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidatuna Aisha da take cewa hadisin sihiri ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sihira hatta yukhayyalu ilayhi annahu yati ahlihi wa la yatihi an yi mashi sihiri har yana ana khayyala masa yazo wa iyalinsa alhali bai zo masa ba wal iyad billah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da zai iya tasiri a cikin akwakwalwarsa wanda ita ce manatul risala ko dai sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yadda tare da dukkan girmamawa gare ta ta zace haka ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba haka bane ko kuma mu ne bamu gane hadisin ba amma dai ba abin da zai iya tasiri a kokolwan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mazhaban na fahimtan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da muhimmanci mu dauke shi idan ba haka ba za mu rika tikka muna warwara matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce matsayi na tuhuma ballantana matsayin wanda suka sami matsayin dan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka Allah ya kara wa sayyidina Zubair ibn al-Awwam yarda Allahu a'lam kila ba mu fahimci abinda hadisin da ya fada yake nufi ba amma dai abinda muka fahimta nan ba shi bane domin ba wani sahabi yardajje wajen Allah wanda zai iya fada wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama magana irin wannan فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا واتو انن كما يند انا فدا جيا شي تحكيم ا malamai sun yi magana babban malami Muhammad al-Tahir ibn Ashur yana fadi a tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir cewa fadin cewa mutum ba zai zabi hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fadin wannan kai tsaye ba kafirci bane ya danganta zai iya zama dayan abu uku ko dai ya ki yadda da hukuncin Allah da manzon Allah wannan shine hukuncin Allah da manzon Allah amma ya ki yadda ba ya so bai yadda da su ba wannan kafirci ne ko kuma yanda aka kaddamar masa da hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din bai gane wannan shine hukuncin Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko bai san cewa wajibin sa ne ya bi hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wannan kuma sunan shi jahilci wanda anan wajen daiwa daga al'umma wanda ake ganin sun ki hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan wajen suke me yake faruwa wanda ya kamata su kaddamar masa da hukuncin ba su kaddamar masa shi da kyau ba ko ba su kaddamar masa shi da kyau ba to kuma shi addini idan baka isarwa wanda zaka isarwa da kyau ba wanda su malamai suna ganin cewa da yawa daga cikin kasashen turawa wanda musulunci ya isar masu a matsayin wani addini na yaƙe-yaƙe addini na fada addini mai tauye haƙƙin wani jinsi da sauransu suna ganin har yanzu musulunci bai kai musu ba har yanzu suna nan a matsayin ahlul fatra musulunci bai je musu ba sai musulunci ya je musu da surarsa ta gaskiya wanda yake kuma wannan gajiyawan wasu daga cikin malaman addini wanda ya kamata su kaddamar wa al'umma, domin idan baka iya kaddamar da abu ba, muka dauki misali mafi sauki, misalin makarantun alqur'ani da aka tsana yanzu ake ta abubuwa akan su. In ka kalla sai kaga duk abin da aka tsana din ba ya da alaka da ainihin karatun alqur'ani, ba ya da alaka da ainihin makarantan alqur'ani, wani abu daban ne wanda wani wasu dalilai suka kawo shi, ko dai dalilan talauci, ko dalilan kauyanci, ko dalilan koma baya, rashin mu ba mu updating din curriculum din, mun bar shi haka ba a tsawara shi har yazo ya zama yanda ya zama. Dalilai dai mabambanta, ko dalilan rashin taimako, rashin support, to duk su ne suka ma suke kewaye tsarin yazo ya zama abin tuhuma. Amma ainihin tsarin kaga ashe yanda muka kaddamar da shi, in muta in Bature wanda ba musulmi ba yazo Nigeria ko yazo kasashen mu yace akai shi makarantan addini, aka kai shi irin wannan makarantun yanda yara ke zama da irin yanda suke rayuwa da yanda suke, aka ce wannan shine makarantan addinin musulunci. Sannan ya nemi kuma akai shi makarantan da ba addinin musulunci ba, makarantan secular school, aka kai shi irin makarantu na zamani da sauransu. Wani intiba kake tunanin za a bar wa irin wannan mutumin akan addinin musulunci? Kaga ba ruwan addini, ba laifin addini cikin, inda har addini yanda ya umurni da tsafta, yanda ya umurni da tsari da sauransu, to kaga ba hannun addini cikin abin da ya sami kansa a wannan yanayin. To haka shi ma yanda ake kaddamarwa, wato kila laifin waɗanda suke kaddamarwa, laifin munazirun, laifin wanda ya kamata su kaddamar da matsayin addinin musulunci a cikin abubuwa, ba su iya sun kaddamar din ba. Yanzu masaloli, abubuwan da suke faruwa yanzu a zamaninmu wanda suke bukatar matsayin addinin musulunci, wanda malamai da yawa suna can suna shagala da gardaman jalsatul istiraha da ujinu ko ijinu da kama hannu da saki, sun bar waɗannan muhimman masaloli wanda suka shafi rayuwar al'umma ba a sami matsayi a kansu ba, kuma kullum al'umma na wucewa da su, kullum suna faruwa da rayuwar al'umma. Kaga wannan duka alama ce ta gajiyawa ta munazirun, ba alqur'ani da sunna shine bai bada amsa ba, a wanda zai karanta alqur'ani da sunna ya fitar da hukunci shine bai yi wajibin sa. To anan idan mutum ya ki wannan hukuncin, yace shi wannan hukuncin bai masa ba, to za a dauke shi matsayin jahili. Koko kaso na uku wanda na faɗa jiya, mutumin da yake ya kalli shakhsin mai shari'a din, ga alƙali na musulunci, sunan shi alƙali ne na shari'ar musulunci, amma baya bari cin hanci ya wuce ta gabansa, bai ci ba, yana haɗawa har da baki da kunni da ido ma kila. Ga wani wanda ba na musulunci ba, amma kuma yana kamanta gaskiya, yana kamanta adalci, amma shi ba alƙalin musulunci ba ne, amma yana kamanta gaskiya, sai za a yi shari'a, sai mutum ya ce a shi a kai shi kotun wanda ba na musulunci ba, saboda ya san shi zai masa gaskiya. A nan kaga ba kin shari'ar musulunci yayi ba, kin wanda zai shari'an yayi, saboda ba ya shari'a, kuma wanda zai shari'a ba zai dage. A wannan masalan, a nan wajen akwai magana da yawa, akwai magana da yawa, amma dai na barta nukta din kawai. Kar mu rika fakewa da sunan mu musulmai kadai a matsayin ma'aunin da za mu cancanci abubuwa. Mutane na cancantan abubuwa ne gwargwadon abin da ake bukata a wannan wajen. Gyaran mota za a yi, ya gwanin cewanka a cikin kanikanci. Tuka mota za a yi, ya gwanin cewanka a tukin mota, ba wai ya sunanka Abdullahi ko Abdulrahman ba. Ina fatan mun fahimta. Shugabancin banki za a yi, ya saninka da tattalin arziki da amananka akan kudin mutane, ba ya sunanka ba. mutumin da kowa ke dagawa tutar a neman yancin al'umma da adalci da gaskiya da in ka je da turawa ke zubanta shi sai ka ji tsoro a iba a addini zero ne a wannan zamanin Mahatma Gandhi a addini zero ne amma a halaye da tabi'a da mu'amala ya kai kimma so da haka za a iya zaben shi a cikin wani lamari a bar wani wanda yake daukan sunan shi a birth certificate din sa Abdullahi ko Abdulrahman amma ba ya da sifofin Abdullahi ko Abdulrahman wannan kaida ce muhimmiya dole mu fahimce ta da kyau فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لو انك كتبنا عليهم ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير الله وأشد تثبيتا الله سبحانه وتعالى يقول ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم دا أشيء من فردا تامس من ربو تامس من سنياس مس سو كشكاونن سو كوسي بتدك جداجن سو سبار جداجن da daidai ku ne cikin su wanda za su aikata Allah ya ce da ko a ce za su rika aikata abin da aka yi masa umarni da shi da ya kasance mafi alkhairi a gare su kuma mafi tabbatarwa wannan ayar tana da alaka an ce tana da sababin nuzul an ce sababin nuzul dinta Thabit ibn Qais ibn Shammas Allah ya kara masa yarda wanda mun san shi gaba daya mun san shi a matsayin sa na khatib na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun san shi a kissan sa na suratul hujurat Thabit ibn Qais yana da karfin imani sai suna jayayya da wani bayahudi sai bayahudi yana cewa ai su yahudawa sun fi imani da manzansu sun fi karfin imani saboda yahudawa Allah da ya musu umurni su karkashe kawunan su haka suka dinga kashe kansu sai da suka kashe wajen mutum 70,000 kowa kawai yana saran dan uwansa saboda imani tunda Allah ne ya umurni da shi kuma da Allah ya musu umurni su fita daga gidajensu haka suka fita daga gidajensu suka zauna a cikin ardutte shekara 40 saboda haka su sun fi imani shine Thabit ibn Qais yake cewa to kai kana zaton da Allah zai mana umurni da wannan zamu ki ne ai dan Allah bai mana umurni bane shi yasa bai ba mu ma da Allah ya mana umurni to amma mu al'umman rahma ne al'umman tausayi al'umman jinka al'umman annabi Muhammad azizun alaihi sallallahu alaihi wa sallam azizun alaihi ma anittu al'umman rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bai daura mana ba shine Allah yake cewa da za mu rubuta musu da ba kowa da kowa ne zai yi ba wasu ba za su yi ba watan kamar ana nuni zuwa ga munafikai ke ba za su yi hakan ba za su gudu za su ja da baya to amma kamar yadda muka faɗi dama mu al'ummanmu al'ummar rahma ne kuma sannan wato shi imtisali a nan shine aikatawa ba yana nufin tabbatar da aikatawa bane shi abinda ake nema kai imtithali Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni ka himmatu da aikatawan kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam yayi ko da an kai masa umurni da yanka ɗansa ya himmatu da yankawan wannan himmatuwa daban shi kuma aiwatar da yankawan daban akwai muhimmiyar nukta a cikin wannan ayan da ya kamata mu maida hankali akan ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada kashe kai da fita daga gida ko walau anna katabna alaihim an ibtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum, ku fita daga gidajenku. Wato ashe mutum ya bar gidajensu kamar yadda muka fadi a karatu a baya, ba karamin abu bane a ga dan adam. Asa mutum kawai shikenan a ce shikenan yanzu ka bar gida ba za ka ƙara dawowa ba, ka fita daga gidanka kawai a ce tashi, irin yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina abubakar, ko ga iyalinsa, ga ƴaƴansa, ga dukiyansa, ga danginsa, kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shirya an mun izinin hijira ta kashi kama hanya mu tafi. Shikenan ya bar kowa da komai, daga iyalin da dangin da kowa suka kama hanya ya tafi. Kaga wannan ba karamin, to ire-iren su wanda wasunsu suna gudu da imanin nasu, wasunsu suna baiwa mutane dukiyar nasu gaba daya dan Allah in za ku bar ni in hijira in gudu in tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga duk abin da na mallaka na bar muku, ni dai ku bar ni in tafi. To duka wannan yana nuna mana girman matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-muhajirun, wanda suka yi hijira suka bar komai da komai dan Allah, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da yake yanzu yawanci muna karantawa ne kawai a tarihi, bamu taba gamuwa da irin wannan jarabawan ba, dan haka bamu san wahalan da ke cikin sa. To amma zamu iya ganewa ta yanda gashi Allah yana faɗa subhanahu wataala a cikin alqur'anin sa, walau anna katabna alaihim an iktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Na'am.
Wa idhan la'atana
wa idan la'ataynahum min ladunna ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala yace inda za su aikata haka, to yace da kuwa mun ba su daga wajen mu, matan Allah da ya ba su daga wajensa lada mai girma. Wato kamar yadda nake cewa duk inda kaji Allah ya ce min ladunhu, to ya cire dukkan asbab, dukkan asbab. Allah yana girmama sababi na bawa. Na ba da misali karatu kwanakin baya a cikin yanayin zakka, ko Allah yana girmama sababi. Idan bawa ya dan yi sa'ayi, Allah yana girmama abin sai ya jingina ma bawa abin, duk da duka na Allah ne. Amma in ka dan yi sa'ayi sai ya jingina maka, amma in kaji Allah ya ce min ladunhu, to ba kowani irin kokari na bawa, ba wani sa'ayi na bawa, ba wani abu da kai. Kaga ka karanta ayan kaji, walau annaka tabna alaihim an iktulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi la kana khayran lahum wa ashadda tathbita. Kaga wannan shine ladan abin da suka aikata, la kana khayran lahum wa ashadda tathbita, an biya su. To sai kuma mene? Sai qari wa idan la'ataynahum min ladunna ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya biya su, kuma zai ba su daga wajensa subhanahu wa ta'ala lada mai girma. Shi kuma duk lokacin da ka ji bayarwa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ya girmama abin da zai bayar, to za ka gane girman abin gwargwadon girman wanda ya girmama abin. Wato za ka gane girman abu gwargwadon girman wanda ya girmama. Wanda ya girmama shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka san abin da ko Allah ya girmama, girmansa ya kai cikewa. Na.
ولهديناهم
صراطا مستقيما. كما دا من شريار دسو هنيا مديديتيا. نن ينا بقاتا تأمل. الله سبحانه وتعالى. مؤمنين وندا ما سيبيايا غا الله. وندا har suna shirye su kashe kawunan su, ko su fita daga gidajensu, ko sun ma aikata dan Allah. Kaga sun kai kololuwa cikin da'a ga Allah da makami, ko amma kuma ga Allah yana cewa zai shiryar da su. To wace shiriya kuma bayan wannan? To ashe shiriyar ba daya bace, akwai shiriya ta farko. In ka so za ka iya cewa ita ce hidayatu dilala. Akwai shiriya ta biyu, in ka so za ka iya kiranta hidayatu ma'una. In ka so ka ce shiriya ta farko shiriya zuwa ga musulunci da imani, shiriya ta biyu ɗaukaka a cikin makaman musulunci ɗin da isa zuwa ga makamai na fatihi da sanin Allah subhanahu wataala da kusanci da Allah subhanahu wataala da yarda da Allah wanda kullum Allah yake ma mu'mini umurni akalla ya karanta sau 17 a rana dole Allah shiryar da ni Allah shiryar da ni ba wancan shiriya ta farko bace wannan ai an same tun da har gashi yana sallah shiriya ta biyu ne bayan shiriya ta farko ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim a gaba zamu karanta a suratul nisa'i ko fa amal ladina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima wa yahdihim ilayhi kaga ya riga ta fa amal ladina amanu billahi wa atasamu bihi duk sun samu wannan mukamin amma sai gashi Allah yana ga mana wa yahdihim ilayhi zai shiryar da su zuwa gare shi ita ce wannan hidaya ta biyu bayan hidaya ta farko hidaya ta karu kusanci da Allah subhanahu wataala bayan hidaya ta imani ta farko wala hadainahum siratan mustaqima na'am
man yuti wa man yuti illana
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لا ما قسم قرآني ونساشي شينا فسر ونساشي ولا هديناهم صراطا مستقيما من أين صراطا مستقيما صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ina fata mun fahimta Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula wanda yabi Allah yabi manzan Allah fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to wadannan suna tare da wanda Allah yayi wa ni'ima minan nabiyina daga annabawa was siddiqina da siddiqai was shuhada'i da shahidai was salihina da salihai wa hasuna ulaika rafiqa kai wannan madalla da abokan tarayya wanda ya sami kansa cikin waɗannan ya dace da abokan kasancewa tare kamar yadda na faɗi dai wannan ayar tana gaya mana menene hidayan nan ta biyu bayan wancan hidaya ta farko kuma muka kula Allah subhanahu wa ta'ala ya farrada ya yi ifradin aikin kamar yadda muka yi bagani jiya ko ya ayyuha alladhina amanu ko jiya ko shekaran jiya ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum kaga in aka yi ifradin aiki to yana nuna cewa ta'an wannan ita ce ta'an wannan ko da muka ce ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri muka ce ulil amri ba su da wata biyayya mustaqilla ba su da wata biyayya mai zaman kanta da za a yi musu wacce take mai tsayuwa da kanta daga biyayyan Allah da manzon Allah to anan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ta'ar Allah ita ce ta'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa man yuti'illaha war rasula wanda ya bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abubuwa da yawa yana ifradi irin wannan na fi'ili a cikin lamarinsa da lamarin manzon Allah kamar can wa ma naqamu ko illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadli to anan ma dai Allah ya ce mu yi illa war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim watan ma iya anan ba dole yana nufin suna matsayi daya a daraja ba ha ma iya ce malamai suna yawan ba da misalin sa da ma iyan kaman yan tawaga na sarki kaga yan tawagan sarki suna tare wasu wani ma zai sa a mota ɗaya za su shiga da sarki ko shugaban ƙasa da sauransu amma kasancewa yana mota ɗaya da shugaban ƙasa ba yana nufin yana daidai da shugaban ƙasa ba to haka wannan ma'iyar take da annabawa za su zama tare da annabawa amma tafawut yana nan bayan annabawa a cikin muqami sai muqamin siddiqai idan aka ce siddiqi shine wanda imanin sa ya kai ya yadda da abinda Allah ya faɗa tun kan Allah ya faɗa, ya yadda da abinda manzo ya faɗa tun kan manzo ya faɗa. Kawai tunda dai manzo ne, to duk abinda ya faɗa na yadda da shi. Wato tukewan makamin imani wanda daga annabci sai shi, shine siddiqiyya. Wato makami ne na wilaya wanda babu wata wani makami samar shi. Bayan shi ash-shuhada, ina ga ce shahid, shahid mun sani shahida shine wanda ya halarta, ko shahada shine wanda ya gani. To aka ce shahid shine mutumin da ya halarci yaki, aka shahadantar da shi a wajen yaki. Amma me yasa ake ce masa shahid? Saboda inji ɗaya daga cikin malamanmu yace dalili, saboda tun yana duniya Allah yake buɗe idon sa ya rika ganin matsayinsa a cikin aljanna, ya rika ganin lahira, ya rika ganin abin da Allah ya tanada masa a lahira. Saboda gashi a duniya yana ganin lahira, to shi yasa sunansa shahid. Duk mutumin da aka shahatantar da shi sai Allah ya karrama shi da wannan mukamin, yana duniya yana ganin lahira. Saboda ya san cewa shi ba matacce bane. Amma yawancin mutane ba su fahimtar ma'anan shi ba mataccen nan ba. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ahya'un inda rabbihim, mukula ahya'un inda rabbihim, Allah ya ce. Saboda wani malamin mu yake cewa yana daga cikin kuskure kayi tunanin rayuwa ce irin rayuwanka. Ai ba ahya'un inda nasi Allah ya ce ba, ba ahya'un indakum Allah ya ce ba, ahya'un inda rabbihim Allah ya ce. Saboda rayuwa ce da tafi rayuwanka, rayuwa ce ta indiyar Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fatan mun fahimta. Saboda rayuwansu baya nufin cewa in ka je ka buɗe kabarinsu za ka gansu suna motsi, ko za ka gansu suna cikin jin daɗi, suna cikin ni'ima. Kai za ka gani. Abin da ya sa ba za ka gani ba, saboda kai ba inda rabbihim ɗin kake rayuwa ba. Amma wanda yake rayuwa inda rabbihim a malakutullah, to zai gani. Ina fatan mun fahimta. Allah ya ƙara fahimtar da mu. To haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shuhada'i wassalihina, wassalihina. Saboda kada mu ɗauka sauran mu'minai ba wani mai matsayi sai wanda ya fita yaje yaki, sannan zai sami ɗaukaka wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ko sannan zai sami irin wannan matsayin mai girma. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a, ba sai wanda ya yaki ba, domin yakin ai a wato yana wajaba ne akan wasu daga cikin al'umma su ɗauke wa wasu. Saboda haka akwai waɗansu da su kuma aka ɗauke musu wannan yaƙin. Su ne wane? Su ne salihai. Salihai wato in kai baka zama cikin siddiƙai, cikin shahidai ba, in ka zama cikin salihai ma kana cikin wannan maɗaukakin maƙami a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa, mukula, mukula. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo annabawa da sigan jam'i, ya kawo siddiƙai da sigan jam'i, ya kawo shahidai da sigan jam'i, ya kawo salihai da sigan jam'i, amma sai ya kawo rafiqan mufradi. Ba wa hasuna ula'ika rufaqa, ba ma dalla da waɗannan abokan tafiya. Shin an ce rafiqu, wato ya samo asali daga rifqu ne. Rifqu kuma shine sassauci, sassauci, domin ana zaton duk mutumin da zai zauna tare da kai, sawa'un kaman iyali ne da iyalinsa, sawa'un a kaman a abokin tafiya da abokin tafiyansa ne, to ana sa ran ya zama mai sassauci ga dan uwansa. To Allah subhanahu wataala sai yayi ifradir rafiqu domin a nuna yanda tanagum na imani, kamar yanda muka yi ishara a baya a karatu, ko yanda imani ke sa mutane da yawa su zama abu ɗaya. yanda imani yake sa ni in zama kai kai ka zama ni wato ni in zama kai cikin kulawa da haƙoƙinka a lokacin da kake nan da lokacin da baka nan ni in zama kai cikin ina son ka da alkhairi kaman yanda nake son kai na da shi ko fiye ma da yanda nake son kai na da shi ya zama wato ina shirye in tadhiyan komai nawa ga dan uwana to duka waɗannan da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai dukan su a cikin alwahdatul imaniyya a cikin wahda ta imani cikin dayantaka ta imani suna nan a matsayin kaman abu guda daya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna mana matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi ko kamathalil jasadi idza ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma ko bil humma was-sahr yatsa idan yana ciwo kai baya cewa ai bai shafe ni ba matsalar yatsa ne ko sai dujjiki ya dauki ciwo idan ido yana ciwo sai dujjiki ya dauki ciwo duk abin da wani gaba a cikin jiki yayi sai dujjiki yayi saboda sai a jingina wa wannan wahda ta imani din abu sai a ce shi kadai shi yayi sai a ce ba ka da lafiya sai a ce wane yana ciwo alhali wani sashin sani to amma wani sashin sani wanda yake cikin wannan tanagum din na imani wanda Allah subhanahu wataala ya mana nuni da shi anan wajen wa hasuna ulaika rafiqa wanda shine ake nema kuma a tsakanin al'umman musulmi ya kasance wallahu alam zamu hakura haka nan mu bar abin da ya rage na lokaci domin tambayoyi a rika kawo gaba daya su kenan to ai to shikenan bari mu gani dai amma sai ga kaman zamu yi karawa kenan zamu yi kara karatu wanda ya ce mutum ne ya sami kwangila sai wani ya ce ya yi sponsorin aikin zai ba shi kaso a cikin riban aikin a ba komai ya zama kaman kiraba kenan ya zama mudaraba kaman sun yi company kenan wannan da kuɗi wannan da kwakwalwa da aiki da sauransu in an gama kuma sai a raba akan percentage riban da aka samu wani ya ce ya karbi kuɗi a wajen wani zai yi kwangila amma sun yi zai bashi 10% na kuɗin da ya bani a'a wannan tsarin ne za a gyara tsarin ne za a gyara ba wai as an yi shi ta tsari na kuskure yanda ya kamata sai a ce to ga percentage din da za a baka kai a cikin riba ga percentage dinka a cikin riba percentage dinka kaza kai mai dukiya kai kuma da kai aiki percentage din kaza amma ba ga kudi ka je kai kwangila zaka dawo min da riban 10% sawa'un an ci riba a kwangilan ko ba a ci ba sawa'un kudin ya fito ko bai fito ba haka ba ruwa na ni da asara kai kawai ka kawo min kudi wannan haramun ne wannan riba ne wannan ya ce ana tafsiri yana jawo hankalin wasu ana tafsiri suna bude waya suna shiga Facebook da WhatsApp da sauransu yana so a ja hankalin su akan ada tafsirin alkur'ani mai girma su daina haka na lalle idan ba lalura bane ba abin da ya dace bane wani zai yi yayi saboda lalura ne Allah ne mafi sanin dalilan kowace nubawa wanda ya ce yana laifi ne baya son laifin da yake yana son ya tuba amma ya kasa ya ci gaba da kokari in yana da niyya na gaskiya na tuban Allah zai shiryar da shi zuwa ga tuba sannan kila idan abokai ne yake da su da yake laifin tare da su sai ya kokari ya canza abokai idan wajen aiki ne yake laifin sai ya kokari ya canza wajen aiki watan dole dai akwai abin da yake kai shi zuwa ga wannan abin sai ya kokari ya dakatarwa kansa da wannan abin da yake kai shi zuwa ga barnan wannan ya ce shi tailor ne wata mace ta kawo masa dinkin kayanta daga baya sami labarin rasuwanta kuma shi bai san kowa nata ba to sai ya aje kayan yi musu mu'amala irin mu'amalan tunda ba baitul mali ba sai musu mu'amala irin na kayan tsintuwa ya aje ya ta neman danginta magadanta har shekara idan bai same su ba shikenan misali in kayan masu daraja ne kwarai sai ya amfani da shi da sharadin in duk randa magada suka zo zai ba su abin su ko yi mata sadaka da shi amma duk randa magada suka zo zai ba su abin su ba zai ce ai na yi sadaka da shi Allah ya ba ta ladan ba sai shi yanzu Allah ya ba shi ladan sai ya biya wannan yana tambayar hukuncin binne mutum a cikin gidansa wani irin tambaya ne wannan idan da waje a gidan shikenan mafi kyau a kai mutum makabartar musulmi amma sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba an binne shi a cikin ɗakin sa ba kuma za a ce eh to annabawa ne annabawa ba a business sai a inda suka rasu amma kuma ai sai na Abubakar da Umar ma an business tare da shi ko sai da tuna Fatima ma an business ta a gidanta so dai wannan ba ya danganta ne alaihi salam ya danganta ne amma dai abin da aka fi so shine a kai mutane makabartar musulmi idan da hali saboda kawai su rika samun tarahum ne da addu'a na al'umman musulmi shine manufa din ina tambayar matsayin auren mijin da yake zargin matar shi da yin karuwanci al'iyazu billah sai a jojin alƙali sai a jojin alƙali a san matsayin wannan auren ni ban sani ba amma dai Allah abin da ya faɗa mana a Qur'ani walladina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum kaufa shahadatu ahdihim arba'u shahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna ghadaba allahi anna la'natallahi alayhi in kana minal kadhibin ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أبين ده الله يقع من كينا شيكما ودنن ده أبين يفارد سنتو سيانة من كالي وانا نتنبأ كاين كريبتو كرنسي يا هلتا متين يسيا إذن فراشي يتاشي يسير to ai na faɗa cewa idan a matsayin haja ne ya halatta idan a matsayin kuɗi ne sai a yi mu'amala da shi irin na sarf watan hannu da hannu da sauransu ya danganta da yanda aka kalle shi idan kuma ya tashi din sai ya saida abinsa tunda ai nashi ne hajar sa ce kuma ba itikari a cikinsa watan ba bukata ce ta al'umma ta lalura da za a ce an hana ihtikar a kai ba wannan ya ce zakka za ta inganta idan aka biya wa ɗalibin da ba zai iya biyan kuɗin makaranta ba sosai me zai hana ai abin da ma ya dace kenan wato ya kamata masu ba da zakka su rika ware wani kaso suna saka shi a cikin zakkan da zai gina wanda aka ba zakkan hanyan kuma da za a gina zakka ba manufansa kawai a yi ta taimakon matalauta suna dawoma matalauta ba ne a yi ta ba su ci abinci su fitar da shi an jima ba manufa ba kenan zakka ta kaful ne ijtima'i ƙarfafan juna ne a cikin mujtama ta yanda ƙila ana fatan wanda aka ba wannan zai zama wata hanya da za a ƙarfafi mutane su zama sun tsaya da ƙafafunsu don haka ɗalibin makaranta a taimake shi biya kuɗin makaranta a yi karatu wannan hanya ne mai kyau da ya kamata a sarrafar da zakka Allah ya ba da ikon haka wannan ya ce idan mace tana jini za ta duba kowane awa ne idan sai dai tana nufin idan ranar ɗaukewar jinin ne ko tunda ai idan mu'tada ce ta san kwanakin da take yi so za ta ci gaba da dubawa lokaci-lokaci hatta tara al-qassatul bayda kamar yadda nana Aisha ta ce Allah ya karamce wani ya ce sallar isha'i idan liman ya zo a raka'an ƙarshe wato dai kunuti ne bai sani ba kawai saboda nisa da gida ka san da kowa a cikin al'ummanmu mazhabinmu gaba ɗaya malikiya ne duk wanda yake mazhabin malikiya kuma ko a unguwansu dai a islamiyyar dare zai koyi kunuti to amma ana nan sai abin ya zama mazhabobin sun yi yawa kowa da mazhabin shi a masallaci ɗaya ana mazhaba da yawa to sai zama ba kowa ma ya san kunuci ba gashi ne shi kunuci ma bai san shi ba kaga abin mamaki ne ga wanda misali ya taso ban sani ba ko dan ni zariya na taso a zariyar ma ungon malamai amma dai a sani na komin kankantan yaro a bi abmu ko kawaidi kadai yayi in Allah ya yarda zai san ya ake sallah ya ake kunuci wannan na tambaya menene illar tara gashi da yawa ba wani illa idan ba ya cutar da shi sai dai idan lokacin aski yayi kamar na ibada kamar yaje aikin haji ko umra to wannan kaga aski ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurne shi muhalliqin ruusakum muqassirina la takhafun amma ba wai bayan haka ba sharadi bane dole sai mutun ya aske gashin kansa idan gashin ba ya damun sa aske gashi ma a wajen larabawa aske gashi ukuba ne amma ba a wajen mu ba fa alaman tamthil a aske ma mutun gashi shi yasa idan kamar wanda za a yi mahaddi ko wani abu sai aske mishi gashi da sauransu watan alama ne na ukuba a asalin sa wallahi wala wani ya ce yana tambayan jam'in sallah fiye da biyu a masallaci ban gane ba kaman bayan liman ya idar da sallah wasu su tara shi su jam'in su babu laifi idan ba su sami sallah ba ne su illa dai kawai malaman fiqhu ne suka tsananta musamman malaman malikiya ina zato da shafi'iyya sun tsananta kwarai kaman shi imamu malik bai yadda bayan an idar da sallah a ƙara sallah ba amma babin saddus zari'a ne to ba zai zama da shafi'iyya ba dan al-imamu shafi'i baya aiki da saddus zari'a to kila da hanabila ne domin hanabila suna aiki da saddus zari'a kamar imamu malik shi kuma shafi'i baya aiki da shi kwata-kwata a ka'idar mazhabansa to imamu malik a babin saddus zari'a ne saboda kada mutun ya leko masallaci sai ya ga limamin da baya so sai ya koma da baya ko ya ji an tada sallah ya ji limamin da baya so sai ya ta makaran alola sai ya idar ya ji liman ya yi ruku'un karshe sai ya shigo saboda ya sallansa daban ya zama dalilin raba kaga an samar da masjidu dirarin kenan a cikin masallaci an raba al'umman musulmi to a dalilin haka sai Imam Malik ya ce makruhi ne ai jam'i biyu a dalilin wannan watan saddan lizari'a shi kuma saddan zari'a din nan shi ma wani karatu ne sai an yi bayanin shi mutane za su gane ina ya samo asali a cikin shari'ar musulunci to amma in ba wani dalili irin wannan babu komai wallahi a'lam wannan yana son bayani akan wanda zai sai kayan abinci kayan amfanin gona idan farashi yayi tsada ya tashi sai ya sayar to na farko dai idan shi ya noma kayan sa to ba laifi ya aje ko shekara ne ko yaushe ne daga baya ya saida amma kaman yanda ya faɗa idan saya ne to idan lokacin da zai saya abin babu yalwansa to bai halatta ya siya ya boye sai ya ƙara tsada ya siyar ba idan al'umma tana cikin matsanancin bukatan abin a lokacin da zai saya amma idan ya zama akwai yalwan shi kaman yanda ake wa tumatir misali koko kamar yadda za a ga farkon fitowar kayan gona kaga za ka samu akwai yalwan shi don haka mutane suna siyar da shi da arha kwarai kuma kila ana mu'amala da shi ba wato ban san amfani da kalmar almubazzaranci amma abu kaman haka to kaga a irin wannan yanayin ka siya don ka tanada lokacin da al'umma take bukata ka fito da shi don ya zama an sami yalwan shi a lokacin to shi wannan ba zai zama wato dabara ce na kiyaye al'umma ma daga shiga cikin tsananin wahala ba zai zama ihtikar ba amma idan ya zama al'umma tana cikin matsanancin bukata sai ka siya ka boye sai bukatan ya ƙara tsanani sai ka fito da shi to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai yin haka kuma ba sai kayan abinci ba duk abin da al'umma ke bukata ba sai abinci ba duk da galiban ka'idan da malamai suka sani ka'idan abinci ne amma ba sharadi ne abinci ba duk abin da mutane ke matukan bukatansa to shi ma wannan ka'idan zai hau kamar man fetur da sauransu wani ya ce mutum ne duk lokacin da ya je bayan gida sai ya yi inzal yaya azumin sa kuma dole sai ya yi wanka azumin sa lafiya kuma ba dole sai yayi wanka ba. Wannan inzalin nasa kawai cuta ne, ba baya cikin wanda yake shartanta wanka. Wani tambayar mutum mai yawan sha'awa, to sai ya guji abubuwan da ke ja masa sha'awa. Amma Sayyidina Ali ma ya ce kuntum ra'an madza'an ko fa amartu al-middad fa sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li makanati ibnatihi indi aw kama qala. So ba illa bane, amma dai sai mutum ya guji abin da zai haifar masa da yawan sha'awa din, musamman a lokacin azumi. Idan bai arrada kanshi ba, bai jawo ma kansa ba, babu komai, azumin sa lafiya ne. Wani ya ce mutumin da ake bi bashi an ce ibadar sa ba ta karbuwa har sai ya biya kuɗin. To wannan ababin tsoratarwa ne. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ake bin bashi in dai yana da niyyar biya, Allah zai taimake shi ya biya. In kaga ana bin mutum bashi ya ki biya bai biya ba, to ba ya da niyyar biya ne, shi yasa Allah bai taimake shi akan yanda zai iya biya din ba. Wallahu alam. Amma to shikenan dai, Allahu alam. Mutum ne yana azumi yana waya da matar da ba matarsa. To haramun ne, wannan ai kowa ya sani. Alhalalu bayyinun alharamu bayyin. Wani lokaci ina mamakin wasu tambayoyi, kamar yana yi ne don a ƙara tabbatar masa da haramun din ne, ko kuwa yana tambaya akan hukuncin azumi ne. Shi hukuncin azumi mas'aloli ne na fiqhu. Akwai hukuncin azumi na ladan azumi. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Amma baya nufin dan mutun yana fadin qawlan zur a ce bayan Ramadan sai ya rama azumi, wannan daban. Amma dai Allah ya ce azumin shi bai yi ba, amma baya nufin ya rama azumi a fiqhance, tunda ya kama baki daga fitowar alfijir zuwa fadawar rana azumin sa yayi, amma ladan azumi ya rasa shi. Shi kuma Allah shi ya san yanda zai yi da bawan sa. Tambayar sa ta biyu tana da muhimmanci. Ya ce mutum ne ya sayar da wani bangaren jikinsa, ya hukuncinsa. Farko abin da muke bukatar mu fahimta, ba wani sashin jikinka wanda yake mallakan ka. Jikinka mallakan Allah ne. Saboda haka ba ka da haƙƙin sayar da jikinka. Ba wani wanda yake da haƙƙin ya sayar da wani sashin jikinsa, haramun ne. Ina fatan mun fahimta. Haramun ne mutum ya sayar da wani sashin jikinsa. Laifi ne. Domin ba kayansa bane, kayan Allah ne. Wannan malamai sun tsananta akan wannan kwarai da gaske. Amma yayi donating fa, misali yana da kidney, likitoci sun tabbatar da cewa zai iya rayuwa da guda daya, yana da wani nashi mai lalura, sai ya bashi gudunmuwan nasa guda daya. To wannan in an tabbatar da lafiyansa da rashin ta'arruzin shi ga cuta da sauransu, to wannan babu laifi a babin inqazin rayuwa ne. Haka jini, ka bada gudunmuwan sa. Amma haramun ne sai da jini, haramun ne. Shi kanshi sayan jini ma a asibiti haramun ne, sai a babin lalura. Har a babin lalura wasu malamai ba su yarda da shi ba. Yanzu haka ina rubuta wani littafi akan ad-daruratu shar'iyya. Wannan mas'alan tana cikin mas'alolin da suka shigo cikin littafin, mas'alan sayan jini a asibiti domin ƙarin jini da sauransu. Mas'ala ce da ita kanta malamai sun ta sabani akai, sai dai a bada gudunmuwa amma ba a sayar ba, domin jini kansa ma dai kamar yadda ka sani in ya fita daga jiki ma najasa ne. Ko da yake ba wai an ce ba za a sayar da najasa ba, ya danganta. Ko da yake mas'alan sabani ne ko za su ce ba za a sayar ba, za su ce ya danganta da abin da za a yi da shi, ko ko me aka nufa, an nufe shi a matsayin sa na najasa, ko an nufe sa don wani bukata kamar taki don gona ko makamancin wannan. To muhimmi dai ba a sayar da jini, domin jini ka na Allah ne, ba naka ba, ba za ka ɗiba ka je ka sayar ba, amma za ka iya bada gudunmuwansa ga mai bukata, saboda kana da isasshen abin da ake bukata. To haka kuma dukkan sauran gaɓoɓi ba a sayar da su, amma ana bayarwa ga wanda yake bukata. To yanzu idan ya zama mamaci ne fa, ya rasu, ko ko an tabbatar da vegetation ake cewa ko yana wani yanayi wanda an san ba zai rayu ba, sai a cire wasu gaɓoɓi a jikinsa masu na rayuwa a sanya wa wani domin ya rayu wanda yake bukata kaman zuciya ko wani abu to wannan ma matsala ce da malamai suka sabani mai yawa amma na san shekara kaman hudu haka ko biyar mun taba karatu akan wannan matsalar har mun gayyaci likita ma yazo ya kara mana wayar mana da kai akai karatun mu na muwatta'ul imam malik so wanda yake so zai iya bi kila zai amfana da wannan karatu din amma dai muhimmi a magada ma ba su da haƙƙin sayar da wani sashi ko ko bayar da wani sashi na wanda suke gado sai a itsar dayyik jiddan na shari'a kuma ka san jikin dan adam abin girmamawa ne a wajen Allah jikin dan adam abin girmamawa ne a kwanan nan an yi wa shehi na tambaya a ina zaune wanda yake amsan da ya bayar ta saba da abin da na sani so nan take na sauka daga abin da na sani na dawo zuwa ga amsan da ya bada kan irin kaman masu practicals a asibiti da gawa da mamaci domin su koyi aikin likitanci kaga in zaka bi mazhaban darura wanda nace ina rubutu akai cewa ana bukatan wannan domin a ceci rayuwar wasu sai sun amfani da wannan sannan to amma dai Sheikh Afata wanda ya bari ya nuna cewa bai halatta ba saboda jikin dan adam abin girmamawa ne a wajen Allah subhanahu wataala dan haka bai kamata a rika wasa da jikin dan adam wato a rika yayyankawa ana amfani da shi ana bubbudewa a nemi duk wani hanya da za a bi a guji sai an dauki jikin dan adam an yi amfani da shi a wannan balle kuma jikin mu'mini Allah ubangije ya ganar da mu to amma shi ma ya bude kofan kadan idan ya zama darura kuswa ba yadda za a yi ina zaton abin da ya faɗa kenan sai haka din dole to babu laifi kaga an koma maganar darura din kenan wallahu a'lam to wannan tambayar ina son dan Allah a barta zuwa gobe saboda lokaci ya riga ya riske mu yayi tambaya akan irin muhimmin tambaya ne abubuwan da ake tallatawa kuna manta a tuna mun a WhatsApp da sauransu sai a ce amma kai zaka sayar in na fahimci tambayan kafin ka rika sayar musu in ka sayar za su baka naka commission din alhali kai kanka kila baka ga abin ba baka mallake shi ba kai ka zama kaman dillali kenan to insha Allah gobe za mu magana akan wannan matsala sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين